Lakurawa ko lakura fulbe a Hillanci ko lakura da Larabci wani jinsin mutane ne daga kasashe daban-daban na Sahel daga ciki akwai Niger, Mali, Burkina Faso da sauransu. Wannan jinsin mutane asali mayaka ne da ke fada da zalumcin da ake yi wa buzayi da fulani wanda ke da dukiyar dabbobi da ke yawo a cikin dazuka kamin daga baya su rikide su koma yan ta'adda. Labaran Bello Tangaza jami'i ne na cibiyar kula da gina zaman lafiya ta Afirka maso yamma.
Saboda haka su ma buzaye su ma fulani suna da nasu mayaka kamar da mun ka faɗi shi lakur din kalmar ai su sashi ne fulani mayaka. To kaga dole su yi tunanin to su ma za su ɗauki revenge. Ma'ana ina waɗanda za su taho su kare musu jinin nasu al'umma da kuma dukiyarsu. Don haka kawai sai sun kai fomin din wannan mutane na lakurawa su taho ga aikinsu ya tashi. To an kai organizing ɗinsu kamar da na faɗa maka a 1992 ita waton ƙungiyoyin Miyatti Allah na Fulani a ƙasar Niger da ƙasar Burkina da ƙasar Mali sun kai meeting sun kai organizing ɗinsu sun kai sai musu makamai. Saboda su ta su kare sauran Fulani makiyaya da a cikin dajin Sahara.
Daga cikin sa'ar da waɗannan mutanen suka samu ita ce ikrarin da suke yi na biyar addinin Musulunci, abinda ya sa suka samu karɓuwa kuma suka ɗauki mutane masu yi musu aiki da dama, suka yi aurataya tsakaninsu da mutane yankunan da suka fara zama lokacin zuwansu na farko. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto mai bibiyar lamurar rashin tsaro a Afirka ta Yamma ya ce wannan matsala ta wuce ta ɓarayin daji.
Wannan matsala ce da ta hito daga waje wanda dole Najeriya sai ta tashi tsaye ta ga ƙarshen wannan matsalar. Abin da ya zo hili shi ne ba zai taɓa yiwuwa Najeriya kaɗai ta yaƙi wannan matsalar ba, saboda mafi yawancinsu kashi 60 cikin 100 su ba 'yan Najeriya ba ne. Saboda haka dole wasu ƙasashe kamar Niger sai ta shigo ciki, Benin sai ta shigo ciki, Mali sai ta shigo ciki, Kamaru sai ta shigo ciki, duka ƙasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda a kai ƙarshen wannan matsala.
Daga cikin barazanarsu akwai yadda suke amfani da fasahar zamani wajen tafiyar da ayyukansu na ta'addanci, kamar yadda suke amfani da drone wajen samun bayanai da kuma manyan makaman da suke ɗauke da su da kuma yadda suke haɗewa da ɓarayin daji suna aiki tare.
Sannan yana ɗaya daga cikin wato rashin amana kashe mutum. Don yanzu na lissafi watan November ɗin da suka kashe Nura a alaƙa mai da na gaya mu yanzu ƙauyenmu da kadar ruwa wuri kacce Dalma, kacce Aliya, kacce garin Gogro, kacce Zurmuku, kacce Bauni, abinda ya dawo sanewa ya koma Karadai da dajin keke da ainihin dajin Zamoriya da Tumunna. Ha'adin da za a nila, kada za ka iya zuwa ga wannan dajin ba.
Masana na gadon muddin ana son samun galaba wajen faɗa da waɗannan 'yan ta'addar, dole sai jama'a sun san su waye ya ayyukansu suke. A kan haka ne a cewar daraktan cibiyar kula da wanzar da zaman lafiya ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Farfesa Muktar Umar Bunza, suka shirya yadda za su ankarar da jama'a a kan wannan barazanar.
Lalurar tsaro da rashin tsaro ba lalurar gwamnati ɗaya ta ba. Dole sai al'umma sun gano lalurar tasu ta kansu. Duk wanda ya zo taimaka musu na zai. Saboda haka wannan sai muka shido da wani sabon samfuri wanda muka son ya zamanto mun haɗa al'umma gaba ɗaya, mun yi a cikin harsuna waɗanda al'umma ke ganewa.
Wannan kuwa a cewar Dr. Abubakar Sokoto Muhammad abu ne da zai amfani jama'a.
Sannan kuma da yake yanzu ana aiki da wannan yanar gizo daga waje kuma mun samu wajen mutum 200 da suka shigo cikin wannan tattaunawa da aka yi akan wannan matsala ta lakurawa, cewa yanzu wani babban haɗari ne ga gare mu wanda ya kamata a duba shi a particularly wannan bangare namu na arewa maso yammacin Najeriya.
Yanzu haka dai mazauna yankunan da waɗannan 'yan ta'addar ke ziyarta sun ce har yanzu suna fuskantar barazana, sai dai kuma mahukunta na kan fama wajen yaƙar waɗannan 'yan ta'addar, kamar yadda rundunar sojin Najeriya ke bayyana ƙoƙarin da take yi akan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.